Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya Far'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyar da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. To shin ina aka kwana dangane da batun haramta amfani da takin zamani da jami'an tsaro suka yi a wasu yankunan arewa maso gabashin Najeriya? Wato gudun kada bata gari su yi amfani da shi wajen hada ababen fashewa?
Mun yi gwagwarmaya kafin ma mu samu shigo da takin nan, saboda jami'an tsaro suna gani kaman yan ta'adda za su yi amfani da takin nan. Sun hana wasu jihohi shigo da taki, musamman wannan bushashen taki wanda su NPK da urea da sauransu. Ana so a yi amfani da takin ruwa, wanda kuma mutanen mu ba su fahimci yadda za a yi amfani da wannan takin ruwa a yanzu ba.
Kaɗan kenan daga cikin hirar da muryar Amurka ta yi da gwamnan jihar Yobe mai Malabu ni. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakkiyar hirar. A Najeriya, ƙwararru na ci gaba da tsokaci kan irin tasirin da takaddama kai hari kan baki 'yan Najeriya Afirka ta Kudu za ta yi kan harkokin kasuwancin Najeriya da Afirka ta Kudun. Batun da shirin da rashin ta yi zai mai da hankali a kai kenan, amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanku da hantsi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce sojojin Amurka sun yi shiri da cikakkun makamai don mayar da martani akan har-haren da aka kai a ɗaya daga cikin matatun man Saudiya mafiya girma da kuma wurin da ya fi samarwa duniya ɗanyen mai. Muna da hujjar yin imanin cewa mun san wanda ya aikata, abinda Trump ya rubuta kenan ta kafar Twitter jiya Lahadi da yamma. Shugaban kasar ya kara kuma da cewa yana jira ya ji daga Saudiya game da waɗanda suka yi imani su suka shirya harin, kuma a bisa wani sharadi za mu ɗauki mataki. Tun da farko, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya wallafa wani saƙon Twitter mai cewa yanzu Iran ta kaddamar da wani mummunan hari akan wurin da ake samar da makamashi a duniya, wanda bai yi la'akari da ikirarin 'yan tawayen Houthi na Yemen masu samun goyon bayan Iran cewa su suka kai harin da jirage marasa matuƙa ba. Sai dai Iran ta kira zargin cewa tana da hannu a harin da cewa gagarumar ƙarya ce. Kungiyar mayakan Al-Shabab ta kaddamar da jerin hare-hare tun daga ranar Asabar, waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 17 a Somaliya. Hukumomin yankin Lower Shabelle sun faɗa wa sashin Somaliyanci na muryar Amurka cewa 'yan bindigar sun kai hari a ƙauyen Kuriyoli a ranar Asabar da daddare, inda suka yi amfani da makamun roka da kuma manyan bindigogi, inda suka hallaka mutane 9. Magajin garin Kuriyoli Said Ali Ibrahim ya faɗa wa sashin Somaliyanci na muryar Amurka cewa makamun rokan da 'yan bindigar suka harba shi ne ya yi sanadin yawancin mace-macen da aka samu. Sojojin gwamnatin Somaliya tare da taimakon daga dakarun ƙungiyar haɗin kan Afirka wato AU, waɗanda suke da sansani a bayan garin, sun daƙile harin a cewar jami'ai. Sai dai wasu mazauna Kuriyoli sun yi zargin cewa harba manyan makaman da dakarun AU suka yi ya janyo mutuwar wasu fararen hula. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi ne 'yan ƙasar Tunisia suka kada ƙuri'unsu domin zaben shugaban ƙasar na gaba daga cikin 'yan takara 24, inda sakamakon da ba na hukuma ba ke nuna cewa wasu 'yan takara 2 da ba sanannu ne ba su ne a kan gaba. Mutane sama da miliyan 7 ne suka cancanci kada ƙuri'unsu, wanda ake ganin shi ne karo na biyu da aka yi zaben shugaban ƙasa cikin walwala a wannan ƙasa ta arewacin Afirka. Shekaru 8 bayan da abin da ake wa lakabi da juyin juya halin Jasmine. A wani hoton bidiyo da aka nuna kai tsaye, mutane sun cika wata makarantar firamare sun yi layi a kusa da wani hoto da aka lika yadda zaka jefa ƙuri'arka. Wani ɗalibi ɗan shekaru 19 da haihuwa mai suna Yuman Elbena yana cikin farin ciki kasancewar wannan ne zabansa na farko. A jiya Lahadi, kungiyar Taliban ta kasar Afghanistan ta janye dakatarwar da ta yi wa kungiyar bada agaji ta Red Cross, kuma ta maido da tabbacin kariya da a baya ta baiwa ma'aikatan kungiyar ta ICRC waɗanda ke aikin bada agaji a Afghanistan. Masarautar Islama ta maido da alkawarin tabbatar da tsaro ga 'yan kungiyar bada agaji ta ICRC a Afghanistan. Kuma ta umarci dukkan shahidai da su kaucewa hanyar da kungiyar ICRC take gudanar da ayyukanta, kuma su kula da tsaron ma'aikatan kungiyar da kuma kayayyakinsu, a cewar wata takaddar bayani ta kungiyar Taliban.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe, wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, gwamnatoci da dama musamman ma a arewacin kasar sun himmatu wajen ganin sun bunƙasa harkokin noma a yankunansu. A wani mataki na ganin sun tallafa wa harkar noma, wacce ita ce sana'ar da jama'ar yankunan suka fi duƙufa a kai. A wata hira ta musamman da wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya yi da gwamnan jihar Yobe mai Malabu ne, gwamnan ya bayyana irin matakan da gwamnatinsa ke ɗauka domin cimma wannan buri. Amma ya fara bayani ne kan matakan da suke ɗauka wajen farfaɗo da masana'antun jihar.
To alhamdulillah, muna iya kokarin mu kuma kamar yadda muka alkawaranta lokacin da muka yi rantsuwan kama aiki, muna nan muna iya kokarin mu ga cewa mun cika alkawura da muka dauka. Na farko, wannan masana'antu dai masana'antu ne na jihar Yobe, kuma kaya ne na al'umma, wanda haki ne a gare mu. Ba abin da zamu zuba ido mu gani ga masana'anta kuma ta lalace ta zama ba ta da amfani ba, saboda haka amfanin ta anan shine mun farko da shi, saboda mu samar da aikin yi, sannan kuma al'umman jihar Yobe su mora. Wannan shine dalilin da yasa muka farfado da masana'antu, musamman ma na yin fulawa da su garin masara da su fannin shinkafa da kuma wannan na aluminium. Aluminium din nan duk gine-gine da muke so mu yi a jihar Yobe, muna so a suyo da wa'annan aluminium din da za a rufa wa'annan gidajen daga wa'annan masana'antu. Hakan kuma zai samu kudin shiga a jiha, sannan kuma mu samu da aikin yi.
To, kamar me kuke game da abin da shafi harkokin noma a wannan jiha, ganin cewa mafi yawan al'umman wannan jiha manoma ne?
Eh, to wannan dama mun yi alkawari cewa ya shekaru da za mu yi a kankara ga mulki shekara 4, za mu yi kokari mu ga cewa mun samu da tractoci 20-20 a kowace karamar hukuma. Haka da muke so mu yi kuma akwai hikimar cewa mu samu kungiyoyin manoma daga matasa da kuma dattawa da kuma mata, wanda za a yi musu wanda suke da rajista, za a ba su wa'annan tractocin saboda haɓaka harkar noma a karkara.
Da akwai batun taki da ka samar ma mutanen jihar Yobe, wani cewa kuma an haramta shigo da wannan taki saboda jami'an tsaro na zargin cewa akan yi amfani da wannan dama ko kuma wannan taki a hada irin bumabumai. Kamar tonin hanyoyi, za ku bi ganin cewa wannan taki bai fita daga jihar Yobe ba, manoma suka amfana da shi kamar yadda aka tara dar.
Kamar yadda noma yake yanzu na zamani, baya yiwuwa ba tractor, ba kuma baya yiwuwa ba taki. So wannan shine makasudin da yasa muka siyo takin nan, muka karya muka dan bada sauki saboda mutane su yi amfani da shi a gwanakin su. Kasan wani yanzu taki ana sai da shi 9,800 a kasuwa. So in ya samu ya saya 8,000 kamar yadda muke sayarwa a nan, zai iya sayarwa kamar yadda muke sayarwa 3,000, zai iya sayar saboda ya samu riba, ba zai je amfani da shi a gonan nasa ba. To mu kuma mun yi gogurmaya kafin ma mu samu shigo da takin nan, saboda jami'an tsaro suna gani kaman yan ta'adda za su yi amfani da takin nan, sun hana wasu jihohi shigo da taki, musamman wannan busheshen taki wanda su NPK da urea da sauransu. Ana so a yi amfani da takin ruwa, wanda kuma mutanen mu ba su fahimci yadda za a yi amfani da wannan takin ruwa a yanzu ba. So wa'adi da muka yi tsakanin mu da jami'an tsaro shine takin nan iya yobe ne za a yi amfani da shi. So babu dalilin da wani zai zo da kuɗi a wani wata ƙasa ko wata jiha ya zo ya sai takin nan kuma ya ƙara fita da shi. Idan aka kama shi a road block kaga babu mu ba hannu a ciki. Abin da ya sa na yi wannan kashedi, ina son tabbatar cewa duk takin da muka kawo jihar Yobe a jihar Yobe za a yi amfani da shi, saboda manoman jihar Yobe ne muke so su amfana.
To kamar me kuke wajen sa matasa wajen harkan wannan noma, ganin cewa matasa ba su cika mai da hankali wajen shiga harkokin gona ba?
Yesu ai shi yasa muka ba su, muka ja hankalinsu a kan a samu kungiyoyin manoma na matasa, saboda yanzu wannan tractor ma guda biyar biyar din da zamu ba kananan hukumomi, guda biyu zamu ba kungiyar matasa ne, saboda muna so matasa su rungumi harkan noma din nan, kuma duk tallafin da zai biyo baya akan abin da ya shafi harkan noma zai biyo baya ne idan akwai wannan kungiyoyi din, saboda a kungiyance za a fi samu a taimaka musu walota wajen noman damuna ne ko kuma noman rani.
Gwamnan jihar Yobe Mai Mala Buni kenan. To kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Kabarin layin zuku kuma ga shirinmu na gaba.
Masu saurari assalamu alaikum. Shirin na yau zai nazari ne akan tasirin takaddamar diplomasiya da ke tsakanin Najeriya da ƙasar Afirka ta Kudu, wadda ta samo tushe daga rikicin tattalin arziki. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari, zan gabatar da shirin. Masu saurare, batun farmakin tsagero akan ɗan ƙasashen waje musamman 'yan Najeriya a ƙasar Afirka ta Kudu lamari ne da ya mamaye kafaffun labaru na cikin Najeriya da ƙetare, wanda ya kai har ma wasu 'yan Najeriya suka rasa rayukansu bayan lalata musu dukiyoyinsu a can. Wannan matsala ta sanya ƙasashen biyu sun janye jakadun juna. Baya ga haka, tuni gwamnatin Najeriya ta fara jigilar 'ya'yanta daga can ƙasar Afirka ta Kudu zuwa gida, domin yin fashin baki akan makomar tattalin arzikin ƙasashen biyu. Wannan fili ya tattauna da Malam Bashir Muhammad Bashir, ɗan jarida mai sharhi akan harkokin diplomasiya da demokradiyya, sai kuma takwaransa Alhaji Bashir Hayatu da ke tsokaci akan harkokin kasuwanci da siyasa. Kuma shi Bashir Hayatin ne ya buɗe labulan wannan shiri a yau.
Najeriya za su cutu a kan tattalin arziki, su ma 'yan South Africa za su cutu. Inda Najeriya za su cutu shi ne, in ka tuna, 'yan Najeriya da suke ƙasa a South Africa suna ta sana sana'o'i, suna samun kuɗi, wannan kuɗin da suke samu suna aikowa Najeriya, suna taimakawa iyayensu, suna taimakawa 'yan uwansu wurin biya musu makarantu, kuma suna sayan kadarori, wanda a wannan gutun Najeriya tana samun kuɗin shiga. Kuma almuhim shi ne, 'yan Najeriya an rage nauyin marasa aikin yi suna can. Nan kuma South Africa suna da kamfanoni masu yawa a nan. So da idan a can 'yan Najeriya sun dawo, an koro su a wannan, to Najeriya za ta yi asarar 10-20. Na farko, za ta yi asarar kuɗin shigar da take samu da gurbin 'yan Najeriya da suke aiko 'yan uwansu a nan a biya musu makaranta ko a sai musu kadarori. Na biyu, asarar ta biyu shine za su bacin za su dawo Najeriya su zauna ba su da aikin yi, wanda wannan hatsari ne ga tsaron Najeriya. Su kuma South Africa a nan suna da manya-manyan kamfanoni irin su MTN, irin su DSTV. To idan aka zo aka rufa wayannan gunduma-gunduman kamfanonin South Africa. Na farko MTN suna da masu hudu da su kan mutum miliyan 200 a duniya, a Najeriya kawai suna da miliyan 55. To a rufa wannan za su rasa wannan mutane miliyan 55 din, asara ce. Na biyu akwai kamfanin DSTV wanda a duk Afirka ƴan Najeriya su suke subscribing, su suke mu'amala da wannan kamfanin talabijin din na kashi 77 saboda masu kallon bal da yawa da masu kallon fina-finai. To rasa shi wannan kamfanin shi ma ya asara. Sannan bankin da yake nan ba wannan South Africa da yake ajiye kuɗi a nan, ƴan Najeriya da suke ajiyewa. To rufe shi South Africa su ma sun asara. To ina Najeriya kuma su kare yin asara su ma idan wannan South Africa da MTN da wannan bankin da DSTV sun tafi shine suna biyan ƴan Najeriya haraji, kuɗin sun shiga suna shigowa. To rashin wannan suna shigo kotun Najeriya, rashin wannan kudin shigar, to wannan asara ne ga tattalin arzikin Najeriya.
Malam Bashir, wannan zance na tattalin arziki ne, amma ya rikide ya zama takaddama ta diplomasiya. Me yasa bai amfani da hikimomi da dabaru da hanyoyi da kuke kira diplomatic channels nan an dakile abin har ya kai ga matsayin da yake?
Batu na tattalin arzikin kasa diplomasiya ce take haifarsa. Sai akwai diplomasiya ake kula dangantaka ta tattalin arzikin kasa, dangantaka da ta shafi ilimi, musanyar fasaha da basira da magana cinikayya tsakanin kasashe, wanda kuma shine ma makasudin bude diplomatic mission da ake fada, ofishin jakadanci tsakanin kasa da kasa. Wannan al'amari ya zo ya faru, wanda kuma ni na tabbata a halin da ake ciki a yanzu, duba da yadda irin wutar ta kai wani matsayi a kasashen guda biyu kamar yadda ta kwarana ya fada, kowanne zai cutu. Amma abin da yasa ita South Africa za ta fi cutuwa a nan shine akwai wani tagomashi da Najeriya, gwamnatin Najeriya take da shi wanda ake kira diplomatic leverage. Wani tagomashi ne na diplomasiya wanda idan aka duba a kasashen African Union waɗanda ake kira EU din nan, Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasa wadda ita ce take da ƙarfin tattalin arzikin ƙasa. A matsayin Najeriya ita ce ta shida ɗin yaman fetur a kasashen duniya, kasashe biyar ne kaɗai suka fita da suke yaman fetur. To idan ta yi amfani da wannan leverage ɗin, wannan tagomashi, wannan ne zai sa ta sami haɗin kai da solidarity da goyon baya na ƙasashen da suke cikin African Union ɗin, musamman waɗanda Najeriya suka dogara da Najeriya domin samun dan abin tasarrufin tafiya da harkokin da ya shafi gwamnati. To kaga idan ka duba zaka ga ba wata ƙasa a cikin rikicin nan wanda Najeriya take taimakawa za ta iya kwarewa Najeriya baya. Duba da idan ta dawo daga rikicin Najeriya, Najeriya za ta iya tsaye da taimakon da take ba wannan karamar ƙasa a cikin kasashen African Union din. To kaga a nan gurin South Africa za ta iya samun matsala. Akwai abin da ake kira diplomatic backlash, wato akwai juya baya ta fuskar diplomasiya, domin idan waɗannan ƙasashen suka janye wa South Africa suka dawo daga rakiyarta, to kaga za a maida ta sanuwar ware, kuma ta fuskar tattalin arzikin ƙasa za ta iya fuskanta abubuwan da ya shafi kamar takunkumi na karya tattalin arzikin ƙasa. Sannan kuma idan ka dawo kungiyar ECOWAS, kuma yawan al'ummar ƙasashen 16 nan sun kai miliyan 300 da wani abu, nan ma Najeriya tana da wannan abin da ake kira diplomatic leverage, shi ma tana da shi a diplomasiya, wanda idan ta yi amfani da tasirinta a ECOWAS da tasirinta a African Union din, ta haɗa guri ɗaya a matsayin takobin yakar ita Afirka ta Kudu, na tabbata buzinta kawai za a gani.
Duk da damammakin nan da Najeriya take da su kamar yadda shi Mam Bashir ya faɗa, amma shugaba Buhari ya ce zai maje bayan aika jakada. Me hakan yake nufi, Bashir?
To magana ta gaskiya, Hausa suna cewa idan bun ruwa ya ɓaci sai kurawan usuli. Ni jakadan da aka tura ije ban gamsu da shi ba, duk da yake shi shugaban ƙasa shi san dalilin da sai tura shi. A wannan tsari da kamata yi mai girman shugaban ƙasa ya nemi mutane waɗanda ita South Africa in ta da an ce wane ya je daga Najeriya, ta san cewa akwai magana. Shugaban ƙasar da gwamnatin ta san wane ya zo akwai magana. Misali, tuwon Janar Obasanjo, duk da yake ana rigima da shi a gwamnatin baki tsakaninsa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, sai a nemo shi kamar shi. Wansu ne suka yi amfani da gwamnati da kuɗinsu suka kawo South Africa, sai a tura shi ije. Zuwansa zai tasiri izona da duk wasu political actors, wato wasu manya-manyan 'yan siyasa da ya san su sun san shi, wasu ma da shi aka yi su. Ice menene matsalar ne? A tattauna a gwamnatance idan wani Najeriya bayani. Sannan akwai ambassador Shehu Malami, sarkin Sudan, shi ma ya yi ambassador Najeriya a South Africa, yana da tasiri ta harkar tattalin arziki da siyasa a South Africa shi ma kamata a hada shi a je a tattauna wanda ita gwamnatin kanta ta South Africa ta kallo wayannan mutanen ta san irin gudunmuwar da Obasanjo ya bata da gudunmuwar da shi malami ya bata ta tattauna duk da yake an samu ci gaba a wurin da na idar marigayi tsohon shugaban kasar Zimbabwe na da kunne na shugaban kasar South Africa yana ba da hakuri domin yana kallon yakin ya nemi ya fakarfa saka domin zai karya mata tattalin arziki
mamba sharida zaka ce ga karfin da Najeriya take da shi amma duk da haka shugaba Buhari zai ji amma Bashir ya wani tsokaci yake cewa mutumin da aka fara turawa ta yiwu watakila tsawon sa ne bai kai tsaikon da ya kamata a ce an dakile abin ko kuma an iya cimma nasarar da ya kamata a cimma a wancan lokaci ba me zaka kara akan
to anan akwai batun da masana diplomasiya suke kira diplomatic acumen abinda acumen yake nufi kusan wata fikira ta yadda za a iya shawo kai idan ana cikin rikici tsakanin kasa da kasa kuma na tabbata Najeriya ta yi abin da ya kamata ta yi dan babban nuna fushi a diplomasiya idan an bata tsakanin kasashe shine janye jakadu Najeriya ta janye nata daga Afirka ta Kudu ta janye nata daga Najeriya to babu wani mataki na gaba illa a dawo teburin sulhu rikicin diplomasiya baya dorewa har mahadi kasashe na duniya da dama sun bata da junan su yau idan da za a ce wa mutum za a shirya tsakanin Cuba da America da sai cira kumi zai iya wuce ta kofa allura
wai kafin akai ga haka menene makomar tattalin arzikin kasashen nan
gudu ka san a duk lokacin da aka samu rikici na diplomasiya ba sai rikicin ya yi dule ya dau wata tafiya ba ake samun matsala day 1 rana ta farko
rana farko
a ranar a cikin awa 24 da za a gaya maka irin kudaden shigar da Najeriya ta rasa a sakamakon rikicin da kuma asarar da Afirka ta Kudu ta yi wadda ta linka ta Najeriya ninkin balinkin to da zaka san cewa rikici ba sai ya kai irin wani matsayi na intahasan nan za a sami matsala a ciki ba ko yanzu an yi abin nan da Bature ke cewa the damage has been done an riga an bata al'amura to saboda haka idan aka tsaya aka duba sai a ga cewa duk ba komai bane ba dama ai shi zo mu zauna zo mu bata ne haka kuma diplomasiya sannan kuma a mataki irin na diplomasiya akwai abin da ake nufi da neighborhood diplomacy za a iya diplomasiya ta makotaka ba a so abin ya je waɗansu kafofi na koli irin su majalisar ɗinkin duniya in matsala ta faru a gidanku ku sasanta ta domin idan kuka kai ta kasashen duniya akwai fitinannin kasashe wanda za su yi exploiting su amfani da waɗannan damar su kuma su yi wani abu a cikin ci da ceto irin nasu to kaga ƙarshe dai an sake bata al'amarin ba gyara ba
Bashir Hayatu wai waɗannan darussa ko kuma waɗannan matakai ƴan kasuwa musamman ƴan kasuwar Najeriya ya kamata su koya ko su dauka game da wannan abu da ya faru tunda
darasi da yawa na farko dai shi ɗan kasuwa ba ya san asara domin duk abin da yake na riba yake kaga ɗan kasuwa ba zai dauki dukiyarsa ba idan sai a South Africa kona masa ko a dibi asara ce to na farko zai cewa ya kamata su saurara dan asarar ta kankanin lokaci tafi asara ta babban lokaci shine duk abin da suke dauka daga Najeriya ko su je su siyar su dakata shaguna da suke budewa a can dan su yi kasuwa su rufe sai an samu maslaha na biyu kuma akwai abin da mutum yake kira diversification a fadada misali idan kana daukar wasu kai kana kaiwa South Africa wannan tana abin da South Africa ya baka tana cewa to misali bazan koma kaiwa Kenya ba misali bazan koma kaiwa Ghana ba
wai an samu wannan daidaito zai yi a koma komai koma lafiya a cigaba da harkoki
komai zai iya komawa saboda kamar yadda nake gaya maka shi batawa da shiryawa duk tsarin mutuntaka ne a ko ina ba ma ga kasashe ba ga mutane in aka zo aka gane kuskure wani lokaci ma ba a iya gane ba a iya fahimta juna sai an gwabza ba a iya fitar da rai sai an ba mata iska in akai haka kai ka san matsayinka ni na san matsayina naga illar abin da rikicin diplomasiya ya kawo mana tsakanin kasashen guda biyu wani mataki za mu dauka mu a junan mu a matsayin matakin kasashe guda biyu mu inganta dangantakar mu saboda mun yadda babu wata kasa duk karfinta a duniya da za ta kai labari ba ta jingina da wata kasar ba saboda haka shine abin da Bature ke cewa interdependence idan ka tsaya ka duba za ka ga idan babu shi hatta tattalin arzikin kasar da duniya zai fuskanci irin matsala
Nazami kuɗi mai fari nazara har san kauri ba a shararu ba zakar
masu rare ƙarshen shirin da rashin ta yi na yau kenan a madadin bakinmu Alhaji Bashir Hayatu da takwaransa Bashir Muhammad Bashir ni Mahmud Ibrahim Kwali da na shirya na gabatar nake cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
ya san abin da zai koma ya san abin da zai koma
To a gaida Mahmud Kwari yanzu ga wasu daga cikin jaridun Najeriya wato sharhi kenan.
Zan fara sharhin jaridar ne da jaridar The Punch. Jaridar da ta bayyana cewa yanzu haka hukumar EFCC ta kama wasu ɗaliban jami'a dauke da wasu alamu na hukumar yaki da manyan laifuka na kasar Amurka FBI da kuma hundunar sojan ruwan Amurka. Har ila yau hukumar ta EFCC ta ce ɗaliban 'yan Najeriya har ila yau an same su da wasu bayanai na kotun ɗaukar ƙarar kasar Amurka wanda kuma ya sa aka gurfanar da su a gaban kwaliya a Najeriya. Ɗaliban guda shida da sun hada da Kwashi Namdi, Emmanuel Ogbole, Charles Iwu, Nuhu Usman, Ademo Igun, Samson da kuma Adumu Sesa. Sai kuma jaridar Daily Trust, jaridar da ta rawaito cewa yanzu haka wasu kungiyoyin sa kai na farar hula sun gudanar da wata zanga-zangar lumana a tashar jiragen ƙasa da ke Kaduna, inda kuma suka buƙaci da a rufe tashar jirgin na ƙasa ganin yadda manyan mutane ciki kuwa har da manyan jami'an tsaro ke shiga jirgin zuwa Abuja ko kuma Kaduna. A cewar shugabannin kungiyar farar hula, ɗaukar wannan mataki shi zai sa manyan jami'an tsaro da kuma gwamnati ɗaukar mataki na kawo ƙarshen fashi da kuma garkuwa da ake da mutane kan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Sai kuma jaridar The Nation, jaridar da ta rawaito cewa yanzu haka dai 'yan bindiga sun sako su mutane 30 da aka yi garkuwa da su sakamakon sasantawa da ake tsakanin gwamnatin jihar Katsina da kuma 'yan bindiga. Shugabannin 'yan bindiga ko kuma wakilansu ne da suka gabatar da waɗanda aka sako ga gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari a gidan gwamnati da ke Katsina a ranar Lahadin nan. Daya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su aka kuma sako su mai suna Zinatu Sani daga karamar hukumar kankara ta ce 'yan bindigan sun sace ta ne tare da 'ya'yanta guda biyu. Ita kuwa jaridar da sauran daya daga cikin manyan labaranta na cewa yanzu haka wasu manyan jami'an gwamnatin Najeriya za su yi gaba domin wakiltar shugaba Muhammadu Buhari wajen rantsar da shugaban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya dan asalin Najeriya Farfesa Tijjani Muhammad Bande, wanda zai kama aiki kafin taron ƙasa da ƙasa na Majalisar Ɗinkin Duniya da za a gudanar a birnin New York. Tawagar Najeriya ne za su kasance a ƙarƙashin jagorancin ministan harkokin wajen Najeriya ne Geoffrey Onyama da kuma babban daraktan hukumar leken asirin ƙasa NIA na Najeriya Ambassador Amir Rufai Abubakar da kuma sauran jami'an gwamnati kafin isar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai kuma jaridar Leadership, jaridar da ya taruwaito shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na kira ga shugabannin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS da su haɗa kai wajen kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a yankunan nasu. Jaridar Leadership ta ce shugaba Buhari ya bayyana hakan ne a birnin Ouagadougou na ƙasar Burkina Faso a taron yini ɗaya da aka gudanar a kan tsaro na shugabannin ƙasashen ECOWAS. Babangida Brown, Murya Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum, biyoyi suna na babu gai naka daga nan Bomina Jajire. Yana kira ga gwamna mai walatu wani da taimaka asibitinmu na garin Jajire ana sa mutane jini sakamakon rikin haka talaka suna shawuya da fatan za a gyara wani. Daga babu gai naka nan Bomina Jajire.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio America. Suna na Ilyasu Abubakar wanda aka sani da kawo IKD unguwar na Kusa Fatiskul. To yau ina so yi amfani da wannan dama wajen jan hankalin gwamnatinmu na tarayyar Najeriya game da ƙarin kuɗin haraji da kai a kayayyakin masarufi da ake kira VAT. Ba shakka wannan ƙari da aka yi zai haifar da tsadan kayan masarufi ne wanda kuma ba kowa ne zai shiga cikin hali na aƙula iba face talaka wanda shi yake sayen wannan kaya.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce sojojin Amurka sun yi shiri da cikakkun makamai don mayar da martani akan har-haren da aka kai a ɗaya daga cikin matatun man Saudiya mafiya girma da kuma wurin da ya fi samarwa duniya ɗanyen mai. Ƙungiyar mayakan Al-Shabab ta ƙaddamar da jerin har-hare tun daga ranar Asabar waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 17 a Somalia. Jiya Lahadi, 'yan kasar Tunisia sun kada ƙuri'unsu domin zaben shugaban kasar na gaba daga cikin 'yan takara 24.
To masu sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can anjima da misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada ku manta da lokacin da kuke so za ku iya sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka wato suka gabata har ma da kallon labarai cikin hotuna da video a shafin mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa sai wanda ya haɗa mana shirin wato Solomon Abo da kuma injiniyan mu Peter Muhammad Lalo ke cewa ku ne lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.